Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na yau Laraba 25 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanan labarai.
Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka suna matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye raguwar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. Abokanan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu daga kasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta wa mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun sojojin jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda aƙalla guda 100 a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen Boni da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso.
Al'umman Nijar duk gaba ɗin su ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai. Na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki allowance din su, an ba su haƙƙin su 100%.
Sa'o'i kaɗan bayan hari da aka kai a makarantar horar da sojojin Najeriya, gwamnatin Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da suke makwabtaka da makarantar horar da sojojin.
Kamar ta maganar gwamnan Kasunda ne, jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu, domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma, to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka.
Muna kuma dauke da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi, da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye raguwar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɗan majalisa Seth Moulton na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts da ɗan majalisa Peter Major na jam'iyyar Republican daga jihar Michigan, sun ce sun yi wannan balaguro cikin sirri ne da suke magana kawai bayan tashinsu da rage haɗari da kuma ɗauke hankali ga mutane da suke ƙasa a can, kuma saboda mun je can ne don tattaro bayanai ba don jawo hankali akan ziyararmu ba. 'Yan majalisar waɗanda suke a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja sun fitar da sanarwar ne bayan sun tashi daga Kabul a wani jirgin haya. Sun ce a ganinsu bayan ganin ainihin halin da ake ciki da kuma magana da kwamandoji da suke can, ba za mu fitar da kowa kan lokaci ba. Biden ya faɗa jiya Talata cewa yana sa ran aikin kwashewar zai kammala nan da zuwa ƙarshen watan nan na Agusta. Abokan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta, duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin. Ƙasashen da ke ƙungiyar NATO da dama suna ta kwashe 'yan ƙasarsu ta filin jirgin saman Kabul, ciki har da 'yan Afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su, da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa. Birtaniya, wadda take rike da shugabancin ƙungiyar G7 ta ƙasashe da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kira taron ƙungiyar na gaggawa ta yanar gizo jiya Talata don tattauna rikicin. Yawancin shugabannin G7 sun roƙi shugaban Amurka Joe Biden da ya tsawaita wa'adin ranar 31 ga watan nan na janye sojojin Amurka. Duk da haka, a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Talata, bayan taron G7, shugaban ya bayyana ƙarar cewa Amurka tana nan kan jadawalinta, kuma idan mun kammala da wuri zai fi. Biden ya ce aikin na kowace rana yana ƙara haɗari ga sojojinmu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka. Alƙalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ƙi amincewa, lamarin da ya sa babbar kotun jiya Talata ta ƙi amincewa da dakatar da hukuncin ƙaramar kotu da ta ba da umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a Mexico. Ba a bayyana adadin mutane nawa ne abin zai shafa ba, kuma ta yaya zai shafe su da sauri. A ƙarƙashin hukuncin ƙaramar kotun, dole ne gwamnati ta yi wani tsari mai ma'ana kafin sake fara shirin. Haka kuma babu wani abu da zai hana gwamnati sake yunkurin kawo ƙarshen shirin.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Dakarun tsaron jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda aƙalla guda 100 a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen Boni da ke kan iyakar Burkina Faso da Nijar. Lamarin da ke ƙara ƙarfin gwiwa ga al'umma a wannan lokaci da 'yan bandiga suka hura wa fararen hula wuta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Salim Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A washegarin harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar jandarmomi 19 a ranar 31 ga watan Yulin da ya gabata a karkarar Torodi da ke jihar Tillaberi ne, sojojin jamhuriyar Nijar suka kaddamar da wata rawar daji mai sunan Bilugol de Boni da nufin zakulo masu hannu a wannan mummunar ta'asa, lamarin da ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda aƙalla 100. Hukumomi sun yaba da samun wannan galaba da ke zama abin alfahari. Saidu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida.
Firamin sadaukar da su so za mu gai da kuma ƙarin kuzarin da mahukumta ka ba su da addu'a mutane ke yi. Alhamdulillah muna cewa a yanzu nan da muna ganin mun huwa ganin kan abun yanda ya kamata. Insha Allah ta'ala in an zage hakan ga sannu a hankali za a samu sauki sosai yadda ya kamata. Da a huskar nan ministan cikin gida da muka mun samu ƙarfin gwiwa kuma mun imani da abinda wani ta'agari lalle ya kama hanya ya samu siraɗi wadda dai muka tsammanin za a samu kawo ƙarshen abun.
Haka zalika a yayin wannan samame askarawa na Nijar sun lalata motoci da ɗimbin harsasai da ma'ajiyar man fetur a wannan yanki da ke tsakiyar iyakar Nijar da Burkina Faso da fadamar kogin Sirba. Wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'a son Allah Dambaji na cewa irin wannan nasara abu ne da ka iya kwantar da hankalin talakawa.
Talaka da ta yi gona bida abin da ya ce an iske shi an kashe shi abin da magare an ƙone. Sai mu ce alhamdulillah tun da yanzu matakin nan dai suna tafiya da ake so. Wanda duk ya san sojojinmu na ƙasashenmu na Sahel an san sojoji ne masu hazaƙa, sojoji ne waɗanda gaba da rayuwarsu kuma waɗanda cin nasara a bisa abubuwa da yawa.
Samun goyon baya daga jama'a da tanadin wadatattun kayan aiki tare da ƙarfafa hanyoyin inganta rayuwar jami'an tsaro daga bangaren mahukunta abubuwa ne da ya kamata a kula da su don ganin an kai ƙarshen wannan yaƙi da ya ƙi cinyewa a ƙasashen Sahel. In ji Hamidu Sidifodi na ƙungiyar Kodaye.
Al'ummar Nijar duk gaba ɗansu ya kamata su ba jami'an tsaronmu haɗin kai. Na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki allowance insu da ya zamantu ana ba su insunta bisa hilin daga ya zamantu an ba su haƙinsu 100%. Mun yi imani da Allah in ayi haka nan wannan zancen terrorism za mu magane shi a nan Niger in Allah ya yarda.
A wani labarin na daban, wasu mutanen da ake hasashen 'yan Boko Haram ne sun kai hari a garin Barwa na jihar Difa a cikin daren jiya Talata, inda suka sace wani mutum. Sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar murƙushe wannan hari tare da karkashe da yawa daga cikin maharan, kodayake soja biyu sun kwanta dama sakamakon wannan gumurzu. Kawai yanzu babu wata sanarwar hukuma game da wannan al'amari da ke wakana watanni biyu kacal bayan da mazaunan Barwa suka koma gida daga sansanin da suka shafa shekaru 6 suna hijira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Mambobi biyar na 'yan matan Afghanistan da ke kungiyar haɗa mutum-mutumi sun isa ƙasar Mexico bayan an kwashe su daga ƙasar su ta haihuwa. 'Yan matan sun sauka a Mexico City jiya Talata da daddare. Kuma ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ne ya tarbe su a filin jirgin sama. Ebrard ya ce muna iya yin nisa ga abin da yake faruwa a Afghanistan, amma burin kare dan adam da kare dabi'u da abubuwan da ke bayyana mu ƴan Mexico suka sa muka aikata saboda su kasance a Mexico. Kungiyar robotics ta kunshi ƴan mata da mata ƙanana ƴan shekaru 14 sun ja hankalin mutane a 2017 lokacin da suka yi tafiya zuwa Amurka don shiga wata gasa ta ƙasa da ƙasa. A bara sun yi aiki don samar da abin taimakawa wa numfashi mai rahusa, yayin da asibitoci da dama a ƙasashe suke fama da ƙarancin na'urar don taimakawa majinyatan coronavirus. Yau Laraba, mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙara matsa lamba ga China kan igirarinta na mamaye wasu yankuna a kudancin tekun China. Harris ta bayyana haka ne a ranar ta ta farko a Hanoi, babban birnin ƙasar Vietnam, gabanin ganawa ta haɗin kan ƙasashen biyu tare da shugaba Nguyen Xuan Phuc. Ta ce ya zama dole ƙasashen duniya su kalubalanci cin zarafin ƙasar China da yawan da'awar teku da take yi. Harris ta yi amfani da kalmar cin zarafi kan zarge-zarge da aka yi yayin ziyararta zuwa ƙasar Singapore a ranar Talata, cewa China ta ci gaba da tursasawa, tsoratarwa da kuma yin ikirari ga mafi yawancin tekun kudancin China. Tun da farko Harris ta yi wata ganawa ta haɗin gwiwa tare da Prime Minister Vietnam Minh Chinh a Hanoi, bayan da a fili hukumomi ke ganin wata muguwar rashin lafiya da ke damun jami'an diplomasiya Amurka a Hanoi ba ta da wani haɗari da ita. Bayan taron, Harris ta ajiye furanni a cikin girmamawa ga John McCain a wani abin tunawa a kan tekun Trugbach a bikin cika shekaru 3 da mutuwarsa.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sa'o'i kaɗan bayan tabbatar da kashe mutane biyu da kuma sace mutum ɗaya a makarantar horar da aikin sojan Najeriya a Kaduna, gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da ke makwabtaka da makarantar da aka kaiwa wannan harin. Ga dai Lawan Isa Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Harin ƴan bindigan dai ya baiwa mutane da dama mamaki ganin yadda ake kallon makarantar horar da sojojin a matsayin madogarar tsaro ta ƴan ƙasa da kuma kusancinta da cibiyoyin tsaro. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tuni jami'an tsaro suka ɗauki mataki akan wannan batu. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan.
Wani abin da ya same mu abu ne wanda ba mu ji daɗi ba. Ita hukumar makarantar da kanta ta yi bayani akwai jami'ai biyu wadda makarasa da kuma jami'i ɗaya wadda aka yi garkuwa. Kuma yanzu da muke wannan maganar duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta nuna alhininta bisa la'akari da wasu su abuwa da ke faruwa da kuma yunkuri wadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi ganin cewa an shawo kan kalubale na tsaro. Gwamnatin jihar Kaduna ta ba da umarnin rufe kasuwanni na sati-sati na garin Ifira da kuma garin sabon birnin Daji. Daga yanzu da muke wannan magana sai illa masha Allah.
To ko me wannan harin ƴan bindiga ke nunawa a kokarin da ake na yaki da matsalar tsaro a Najeriya? Dr. Yahuza Ahmad Geso na cikin masu fashin baki akan al'amuran tsaro.
Wato wannan yana nuna mana gazawa da rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da yake tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin sojojin ƙasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar ta sojoji babba da take kusa wanda ita ma babu nisa, sannan kuma wannan guri da aka kai hari ba kada mu manta cewa wani guri ne wanda ake horar da sojojin Najeriya. To in dai inda ake renan su bai tsira ba, to sauran ina ne kuma ya tsira?
Dama dai guyoyin wasu ƴan ƙasa riga sun yi sanyi game da yaƙi da ake da ƴan bindiga a Najeriya, saboda yadda jami'an gwamnati da dama ke nunawa ƴan ƙasa buƙatar da ke akwai wajen ganin sun kare kawunansu. Manjo Yahaya Shinkwa mai ritaya na ganin akwai abubuwan dubawa game da wannan batu.
kaman ta maganan gwamnan Katsina ne jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu, domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma, to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka. Kuma bai yiwuwa gwamnati kamar yadda muke faɗa kullum a ce a zauna sai dai in ƴan bindiga sun kawo farmaki sannan a ce bari a bi bayan su. Duk da dai muna gani wayannan sababbin zubin shugabannin rundunonin nan sun fara kamanta bin wayannan mutane har inda suke buya, tunda har an kawo kayayyakin da ake tsammani na aiki ne musamman jiragen sama. Daga ƙarshe muna fatan a samu nasaran haka.
Hararen ƴan bindiga a jihar Kaduna da ya mamaye wasu yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari, Giwa, Cikun, Igabi da Zangon Katab. Sai dai kuma wannan shine karo na farko da ƴan bindigan suka kutsa irin wannan makaranta. Wanda ake ganin cibiya ce ta horar da sojojin Nigeria da ake ganin madogara ce ta tsaro ga ƴan ƙasar baki daya. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lol Ikara da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba.
Domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo ƙarshen zantawa da gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya kan hanyoyin magance fitinar manoma da makiyaya a yankin Arewa, inda shirin da ya gabata ya yi bayani kan inganta dajin Zangewawa a jihar da dama makiyayar dabbobi ne. Muna haramar shiga sabon darasi tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce yana da sabanin ra'ayi da ɗan majalisar wakilai Kasimu Bello Mai Gari da muka kawo muku ra'ayinsa a makon jiya kan batun yadda kuɗi ke taka rawa a lamuran siyasan Arewa. Ku kasance da mu.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Ga ƙarashin bayanin na gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya kan wannan daji da ke arewacin jihar ta Gombe.
Kuma daga shi dai rashin wannan ake faɗa tsakanin makiyaya da manoma ya fara shiga ana doke mutane a ɗebo shanunsu, ya fara shiga yanzu ana har ta kai ga yanzu ana ɗaukar mutane don fansan kuɗi, kuma irin waɗannan mutane al'ummar na wani abu ya fi yawa. To in ba an samu an yi gyara akan wannan mun tare wannan ya daina faruwa ba. Allah sauke abun ban hango halaman za a samu zaman lafiya a ƙasar nan a nan kusa ba.
Ka ce ke da wasu gwamnoni musamman ma na arewacin Najeriya har ma da kudun ma kun amince da tsarin gwamnati na buɗe gandun dajin na musamman ma wani sabon shiri da ake kwanan nan na dawo da ruga, wani ƙarin bayani za ka yi kan wannan?
To ai ƙarin bayani na shi ne mu sa himma a yi da wuri don hakan ya wanzu hakan ya samu. In ba an yi ba wannan abun da ake gani na faɗan nan kullun ta'azzara zai iya ƙara wuce misali mu rasa kuma ta inda ma za mu samu tsaro ya gagara, duk sana'o'in na musu gagara, yunwa kuma ta shigo mana. To kaga wannan kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, ko ko mun yi sake mu za mu ga kanmu sakiya. To ya kamata mu samu mu nutsu. Ni dai a gona ina ga bai kamata a wannan zamanin da ma laifi ga hukuma ko kuma ga wanda duk yake jami'in gudanarwa a gwamnatance a ce a ga mutum makiyayi yana kada shanu daga nan ya shafa kilomita fiye da 500 daga arewa ya tafi kudu, daga kudu ya dawo arewa, shanun su wahala, shi ya wahala, ba su da tsaro, ba kwanciyar hankali, a doke su, a kwace duke su, ina ga an sa su a cikin mugun damuwa. Kuma yana da laifi wannan daga cikin hukuma don ba dau matakin da ya kamata a ce an taimaki mutanen nan ba.
Wato dai wannan ya nuna arewa na da fadin da kowa zai iya bin doka a yi masa abin da yake so, manoma su yi noman su, makiyaya ma su yi kiwon su.
Ai man Nasiru, shi fa ka tuna yau kirkiro Najeriya haɗe ta da aka yi da yankin arewa da kudanci tun shekara 1914 ta fice shekara 100. Abin da ya biyo bayan wannan, inda misali da aka haɗe Najeriya muna da mutum miliyan 20 ne, yanzu yau sun zama mutum miliyan 200, amma ƙasa kan ta daɗu ne. Ai yawan Najeriya tun na wancan shine har na yanzu. So ƙoƙarin da ya kamata mu yi shine gonakinmu su kasance masu inganci, muna amfani da fasahar zamani domin mu samu abinci ya wadata. Abinda za ka kashe masa naira in ka yi shi a fasahar zamani ka samu sakamakon naira da kobo, in kai da fasahar zamani kai amfani da abin da ya kamata za ka iya samun naira 10 a ciki. Amma in ba kai ba, to amma muna yawo a duniya, duk jirgin da zai dawo Najeriya a ciki zai dawo. Da walau masu yawon hutawa ko kuma wanda suka je kos an ji an yi karatu, ba mu zo muka sa karatun a ƙasa muka yi aiki da shi ba. A sakamakon haka noman ba ta inganta ba, kiwon bai inganta ba, ƙasa kuma ba daɗuwa take ba, amma jama'a sun ninku ninkin ba ninki. To ina za ka sa su? Wannan shi ne, to a kullum sai mun yi aiki da hankali, sai mun aiki da tsari, sai mun aiki da ilimi, sai mun aiki da basirar da Allah ya bamu, sannan sai mun kiyaye haƙƙi da yake tsakaninmu, shi ne za a samu mu samu zaman lafiya ko mu ci gaba. Amma ba haka ba, ba zai yiwu ba.
Mun gode gwamna Inuwa, sai wani lokacin in mun saki wata zantawar. Yanzu kuma ga bayanin ma'abocin wannan shiri tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau da ya saba da ra'ayin dan majalisar wakilai daga Taraba Kasimu Bello Mai Gari.
To gaskiya na saurari da yake daman ni ma'abocin sauraren wannan shirye-shiryen naku ne, na ji wannan shiri kuma Allah ganin akwai gyara. Wato yin kuɗin goro a kowane al'amari na rayuwa kuskure ne. Na saurari wanda yake kuɗin goro cewa yanzu duk wani ɗan siyasa ko mai neman mulki sai tana da wasu kuɗi manƙudai kafin ka ba da wata gudunmawa. Wannan duk da dai abin haka yake wato kusan a zahiri, amma na ganin kuskure ne mai kuɗin goro. Ba zan so in ba da misali da kaina ba, amma ya zama wajibi kila mutum ya faɗa. Akwai da yawa ba ma mu ba wanda sun shiga siyasa, sun yi takara, sun nemi yardar mutane, kuma mutane sun karɓe su sun ba su ƙuri'a, kuma sun samu dama sun yi abin da suka yi. Ba wanda ya ce wato kuɗi ba su da tasiri a kowane al'amari na rayuwa. Ai malamai sun gaya mana a tarihi ma na Manzo sallallahu alaihi wasallam, in za a fita yaɗa addinin musulunci da kuma kare mutuncin musulunci da ya fita na yaƙe-yaƙe, sai an nemi resources, sai an nemi wato dukiya, dukiya da za a amfani da ita don sayan kayan jaki, sayan kayan magani, sayan abin hawa da makamantansu. Wannan wajibi ne, kamar yin dukiyar da yawancin mutane suke tunani a siyasa shi ne dukiyar da ake raba wa mutane don a sai tunaninsu ko a sai ƙuri'arsu. Wannan kuskure ne, kuma yau ba mu yarda da irin wannan tsari ba, duk da dai shi ne kusan abin da ake ganin shi fi yawa. Amma na tabbatar maka cewa wannan ba shi ne lallai wajibi sai akwai shi za a samu mulki ba. Da yawan mu mun shiga siyasa ba tare da muna da wasu manƙudan kuɗi ba. Wanda na fito neman takarar gwamna a 2002, wallahi ba ni da 100,000 tawa a aji, kuma gidan da zan zauna ma babu shi da nawa na kaina. Amma jama'a suka amince, suka ga me za mu yi, me ke gudunmuwa za mu bayar. Duk inda muka je talla, wasu sukan tambaye mu to wani alkawari za a yi, mana zan ce a'a, ba mu yi wa kowa na alkawarin sikiti zubuti lasuwa ruwa isa suwa. Muka ce a za a bi ɗaya muke alkawari, za mu riƙe dukiyarku bisa amana. Tabbata kuma wannan shi ne, in ka riƙe amana ka riƙe gaskiya, Allah zai shiga ciki dukiyar nan ma naira 10 ce, sai taimaka aikin da miliyan guda in ka yi da za a ga amfaninta ba. To gaskiya kuskure ne mu dinga yin kuɗin goro, cewan da siyasa sai da kuɗi, mulki sai da kuɗi, kuma in kai mulki sai ka yi fata, sai ka tara abin duniya, sai ka waye. Wannan ita ta jawo wanda suke yin zaɓen ma ranar zaɓe za su tsaya sai an ba su 500,000 da atamfa da yadda da waye da duk wani kayan alatukan mutum ya je ya zaɓe. Wannan kuskure ne. Abin da yake kanmu gaba ɗaya a matsayinmu na 'yan Arewan da shugabannin da malamanmu da matasan da mata da maza, wajibi ne mu yunƙura wajen ilmantar da mutane, a tsaya a jajirce a dinga gano mutanen da suka dace a kalli cin a baya wace gudunmuwa suka ba al'umma, ba kawai ka zo da lalitar kuɗi don kawai ka je ka sami Allah za ka kuɗi ka tara ka zo ka ce kuma da wannan za ka sai tunanin mutane don a zaɓe ka zama shugaba. Kisa kullum ba wai muna wa kowa gidanci ko muna raina wa kowa ba. Kisa sau tari aka zo da irin wannan ake ganin abin da bai dace ba.
Masu sauraro, da wannan muke kammala shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah
madalla a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon na farko na cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a sassan arewacin Najeriya inda suke sacewa game da hallaka dimbin jama'a, hakan abin jimami ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari ne wajen samar da ingantaccen tsaro. Daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon na gaba na cewa Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka, ka yaye mana kunci da damuwa, ka ƙara mana arziki, ka yaye mana talauci da firgici da tashin hankali, ka ƙara mana wadata da kwanciyar hankali. Marasa lafiya ka ba su lafiya, mata masu juna biyu ka sauke su lafiya, masu buƙatar neman aiki ko aure ko gida ko sana'a Allah ka ba su, waɗanda ba su ganin buɗi a kasuwanci Allah ka buɗa musu ƙofofin arziki, masu mulki ka ba su ikon adalci, 'yan jaridanmu da ke aiki ba dare ba rana Allah ka kare su, Allah ka ba su kariya duk inda suke, kuma ka ƙara musu ƙwarin gwiwa da hazaƙa. Albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gode VOA daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina, Najeriya. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika kashe babban soja a makarantar horar da sojoji ta Kaduna da wasu 'yan ta'adda suka yi, wannan wani abun fargaba ne ga al'ummar Najeriya, ganin yadda sojojin ma ba su tsira ba, bari mu talakawa da ba mu da gaba. Da fatan Allah ya mana katangar ƙarfi da duk wani tashin hankali. To madalla, yanzu kuma ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ya talata wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, saboda abinda suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi, da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye ragowar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. Abokan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka, kana su kwashe sojojinsu daga kasar Afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan Agusta, duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin. Kasashen da ke kungiyar NATO da dama suna ta kwashe 'yan kasarsu ta filin jirgin saman Kabul, ciki har da 'yan Afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su, da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa. Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka. Alƙalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ƙi amincewa, lamarin da ya sa babbar kotun jiya Talata ta ƙi amincewa da dakatar da hukuncin ƙaramar kotu da ta ba da umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a Mexico. Ba a bayyana adadin mutane nawa ne abin zai shafa ba, kuma ta yaya zai shafe su da sauri.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, sai an jima mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.